wannan yana cewa kamar neman ƙarin bayani ne akan yadda aljanu ke satar kalma daga sama wajen mala'iku cewar bai shafi wahayin Allah zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar Jibril ba ya shafi abubuwan rayuwar yau ne na mutane. Eh, wannan haka ne. Ai, karatun ma haka ya nuna. Dama ba ana maganar wahayin Alkur'ani ba ne, ana maganar wahayi ne na hukuntar da faruwar abubuwa, kuma haka ne ta faɗa a karatun ma. To, bai kamata hankalin mutum ma ya tafi zuwa ga wahayin Alkur'ani ba. Ba wahayin Alkur'ani yake nufi ba. Faruwar abubuwa na yau da kullum, na yau da gobe, su ake nufi. Kuma ko bokan ma abin da zai faru yake faɗa. Yawa, ba magana ce ta Alkur'ani ba. Sannan kuma wani ya ce yana son sanin muhimmancin yafiya musamman ga mutanen da suka rasa rayuwarsu saboda yadda ra'ayin 'yan Najeriya ya rabu biyu, wasu na faɗin ba za su yafe ba ko da yake maluma na ƙara ba da muhimmancin faɗakar da jama'a. To, ni ba san me yasa wannan abin yake damun mutane ba, saboda al'amari ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Mun karanta da ku anan sati biyu da suka wuce, wasu bayan Allah guda uku, Safwan ibn Umayya da Suhailu ibn Amrin da kuma Al-Harithu ibn Hisham, lokacin suna kafirai suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa. Annabi sira da amincin Allah sabbata gare shi yayi alkunuti a sallah a kansu, yana kiransu ɗaya bayan ɗaya yana tsine musu albarka. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya dakatar da shi, sai ya ce laysa laka min al-amri shay'un, cikin wannan lamarin ba ka mallaki komai ba. Al'amarin yafiya da azaba shi ba naka ba. Annabi ake gaya wannan balle wannan dan tasha. Annabi ake gaya wannan ba, al'amarin yafiya da azaba ba naka ba, na Allah. Ko ya yafe musu ko ya musu azaba, wannan na Allah ne. An fahimta? Kuma sai ya zama waɗannan guda ukun duka suka zo suka musulunta, ba ma a bayan annabi ba sallallahu alaihi wasallam, yana raye, suka ci albarkacin wato abota da shi, suka zama daga cikin sahabbai. Abu na biyu shine duka wannan maganar ana yin ta ne akan tsohon shugaban ƙasa Baba Buhari, Ubangiji Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kayinsa, Allah ya gafarta masa, Allah ya ji kansa. Ya nemi a yafe masa, kuma insha Allah mun yafe masa. Amma abin tambayar anan shine, shin ma kana da hakkin? Wannan abin tambaya, shin ma kana da hakkin? Kware wannan abin tambaya. Ba za ka dinga bugan kirji bane ka ce kai baka yafe ba, kai baka yafe ba, amma kana da hakkin. So kar ka zo ma kana rigima akan abin da baka da shi. Sannan idan akwai hakkin daga lokacin da yake shugabancin har ya gama, har yanzu lokacin da Allah ya kafa rayuwarsa, kana ganin baka cutar da shi ba kai? Tsakaninku ba kakara? Yanzu 'yan Shi'a wadda su ne tushen wannan fitinar, kuma duk wanda yake cewa bai yafe din ba, za ka samu ɗan Shi'a ne ko kuma wanda bai san sirrin ba,
da falalle ne, amma su ne sau nawa suka tsine masa. Yana shugabanci, yana da haƙƙi a kanku na ku yi masa nasiha. Wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum, haka manzon Allah ya ce addinu an-nasiha, qulna liman qala lillahi wal kitabi wal rasuli wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Yana da haƙƙi na nasiha, yana da haƙƙi na addu'a, yana da haƙƙi na shawara. Amma kuna bincicina, kuna Allah ya tsine masa, kuna sawa allo, kuna tsine masa albarka, yana shugabanci, yana da haƙƙi akan ku, baku ba shi haƙƙinsa ba, kuna tsine masa albarka da haka kuka rayu da shi tsawon shekara 8 ko 7 din da yake, haka kuka rayu da shi. Yanzu kuma ya tafi, kuna jin cewa kuna da sauran haƙƙi akan sa, bayan kun cinye kayan ku har ya bi ku bashi wal Allah. So wani lokacin idan za mu nemi haƙƙin ma, mu nutsu tukunna, mu yi tunanin muna da shi haƙƙin. Kar ka yi tsammanin cewa zage-zagen da kai ta yi ranar alƙiyama shi Allah ba zai karɓa masa ba. Musulmi, babu haƙƙin ka yi gibarsa, ka ci namansa, ka zage shi saboda yana shugabantar ka, ba ka da wannan haƙƙin kai ma. Sannan abu na uku, umuman ko Buhari ko ba Buhari ba, kuma wane ne, kuma ko an rasu ko ba an rasu ba, Allah subhanahu wa ta'ala cikin Qur'ani mai girma ya yi magana da Sayyidina Abubakar akan kafiya da kin yafiya. Yace wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum. Allah ce kar waɗanda don sun samu wata dama daga cikinku har su yi rantsuwa cewa ba za su yafe ba, ƴan uwansu miskinai sun musu ba daidai ba, su ce famfam a tafam ba za su yafe ba, ba za su ba su ba, ba za su ƙara ba su tallafi ba, ba za su ƙara ba su taimako ba. Allah ya ce falyafu wal yasfahu, su yi afuwa mana su yafe. Haka Allah ya ce walyafu wal yasfahu, su yi afuwa mana su yafe. Ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum, ku ba ku so ne Allah ya yafe muku? Kaga ana magana ne da Sayyidina Abubakar, amma Al-Qur'ani sai kuma yana magana da kowa. Yanzu kai idan aljanna kake so Allah ya baka, Allah madaukakin sarki yace wal ya'fu wal yasfahu, su yi afuwa su yafe. Ya biyo bayan haka da cewa ku ba kwa so Allah ya yafe muku ne? Ka yi watsi da wannan shawarar. Idan ka ce ba za ka yi afuwa ba, ba za ka yafe ba, kenan fa ka ce ne kar Allah ya yafe maka kai ma. Tare Allah ya hada zancen, ku yi afuwa ku yafe, ku ba kwa so Allah ya yafe muku ne? Sai ka ce ba zan yi afuwa ba, ba zan yafe ba, ma'ana kenan ba ka so Allah ya yafe maka. Kaga wannan jahilci ne. Sannan abu na hudu, masu cewa ba su yafe ba, ko babu Buhari ko babu Buhari ba, ba san Allah ba. A'a, ba san Allah ba, ba haka Allah yake ba. Idan ka ce ba za ka yafe ba, don na ga wani yana cewa inda a ce shi kadai ake jira ya yafe a sa Buhari a aljanna, to ba zai yafe ba sai dai a sa shi a wuta. Sai zama cewa ba za su yafe ba, tsammani suke rashin yafe su zai sa shi wuta. Tsammani suke yi rashin yafe wasu zai sabbaba sai an kona shi, sai an san masa azaba. Haka suke tsammani, ba su san Allah ba. San Allah sai an je lahira sai kaga yadda kake tsammanin abin daban yadda yake daban. Domin shi Allah subhanahu wa ta'ala yadda al'amarin sa yake shine idan yana son bawansa, idan ya riga shi ya yafe wa bawansa, idan shi Allah ya riga ya tsara aljanna zai ba wa bawansa, sai ku kuma ɗan runto ɗan daru kuka zo kuka ce kuka yi dafifi ku ba ku yadda ba sai an biya ku, shi Allah a wajensa ne zai warware ku, ko ba san haka ba? Ai ba ka tilasta Allah sai ya kona wani. Rashin sanin Allah ne ka ɗauka cewa wai ke ta kai wa wani ka yafe masa, rashin sanin Allah ne. Shi Allah a wajensa zai ɗiba ya sallame ku gaba ɗaya ya ce shi kuma bawa nan na riga na masa rahama na bashi aljanna, ku kuma ina ba ku yafe ba, muna da abin da zan ba ku. Ko baka isa ka ce wa Allah kai sai dai ana wannan za a baka ba, ai lahira ce ba tasha ba ce, lahira ce. So mutanenmu suna fama da jahilci, shi yasa irin waɗannan abubuwa suke ɗibansu ba sa lissafi. Kar ku ambaci matattunku sai da alkhairi, yadda kaga bayan wani kai ma za a gana ka, Allah ku yadda kaga bayan wani kai ma za a gana ka. Kullu man alaiha fan, ba a farin ciki da mutuwar wani. Musulmi ya faɗi ya mutu kana farin ciki da mutuwarsa, kai ma za ka mutu za a ga bayan ka. Shi tasa ma ta yi kyau, alhamdulillah tasa ta yi kyau, Allah ka gafarta masa ka ji ƙayinsa. Ba a shiga tsakanin bawa da ubangijinsa, Allah shi ya san sirrin da ke tsakaninsa da shi, amma dai tasa ta yi kyau, ya ƙare a dattijansa, ya ƙare a dattijansa, a cikin mutuncinsa, a cikin suturarsa, kuma duniya ba ta wulakanta shi ba. Kai ka jira ka ga ya za ku fashe da duniyar, ai kai ne abin tausayi, kai ne abin tausayi. Wanda ya riga ya tafi a cikin mutunci har aka same shi, gawarsa aka wanke ta, aka suturta ta, aka yi mata gata ko wace irin gata, aka je har gidansa aka tona aka rufe shi aka binne aka ko wace irin gata, kai ka sanya za ka yi? Ko za a samu gawa ka ko ba za a samu? Ko za a wanke ka ko ba za a wanke ka? Ko za a ma sallah ko ba za a ma sallah? Ko musulmai za su binne ka ko arna? Ko za ka mutu da imani ko ba da imani ba? Kai ina ka sanya za ka kare? Ai wanda aka san gawarsa aka yi mata gata ta musulunci aka binne ta, ka roƙa masa rahmar Allah, ai shi tasa ta yi kyau, kai ka yi fatar taka kai mata kyau sosai. Mutum ya ƙara shi dariyarsa yana ihu ya zo ana kankare shi da tebur a kan kwalta, ana zubawa a cikin santola, to wace irin mutuwa ce wannan? Ai kaga akwai jarabawa a cikinta. Mu ji tsoron Allah, mu ji tsoron Allah akan kawunanmu, akan ƴan uwanmu musulmi. Allah ka sa mu cika da imani, Allah ka gyara mana halayenmu da ɗabi'unmu. Wannan bawa naka Allah ta'ala ka masa gafara, ka gafarta masa, Allah ka yafe shi kurakuransa, Allah ta'ala ka kauda kai ayyukansa na alheri, Allah ka karba, Allah ka raba shi da tsoro da firgici ranar tashin alkiyama. Mu da muke raye Allah ta'ala ka wanzar da mu akan ingantaccen musulunci, kuma Allah ka yafe mana kai mara gafara, ka ji kai mu. Duk sauran magabatan mu musulmai Allah ka gafarta musu, Allah ka ji kai su, Allah ka yafe su. Allah kana iya yafewa kowa baka da asara, Allah kana iya rahama wa kowa baka da asara. Allah in ka rufe gidan wuta baka yi asara ba. Allah idan ka azabtar da dukkan wanda ya cancanci ka azabtar da shi, adalcinka ne. Allah idan ka hada mu duka ka ba mu aljanna, falalarka ce. Allah muna roƙon ka falalarka, muna neman tsarinka daga azabarka. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma salli wa sallim ala habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله.